Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25-31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Buhari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. A yau 30 ga watan Janairu a shekarar 2023 za mu ci gaba da magana ne akan abubuwan da ya kamata matasa su mayar da hankali a kai kafin su kai ga yin aure.
Sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau wakilar sashen Hausa ta tattauna da baki a zaunin tattaunawar mu akan wannan batu. Sannan za mu ziyarci filin ƙwalamar mu.
To masu sauraro sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe.
Masu sauraron mu za mu koma zaunin tattaunawar mu a jihar Kaduna. A makon da ya gabata mun fara kawo muku tattaunawa akan irin abubuwan da ya kamata matasa su mai da hankali a kai kafin su kai ga yin aure. A wannan makon za mu ci gaba da wannan tattaunawar mai muhimmanci tare da wakilin sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana.
Mai sauraron barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan ajin. Yau za mu tattauna ne akan abubuwan da ya kamata a ce an mai da hankali akan su kafin ma a kai ga yin aure tsakanin saurayi mai nema da kuma wacce ake nema wato budurwa. Wayannan abubuwan zan mai da hankali ne akan abubuwa guda biyar wayanda a cikin zauren namu muna tare da Nurse Jamila Ahmad wadda ke ma'aikatar jinya wanda za ta ba mu shawarwari akan abubuwan da ya kamata a ce matasa su mai da hankali a kai kwarai da gaske kafin ma su kai ga maganan yin aure. Muna da kuma Khadija Sa'ad Muhammad wacce take kwararriya ce a bangaren ba da shawarwari na ma'aurata domin ita ba ta ba da gudunmuwanta akan abin da ya kamata a ce an mai da hankali a kai. Da kuma Firdausu Dauda Ibrahim wacce ke matashiya ce kuma wanda bata daɗe da shiga daga ciki ba. To barkan ku da zuwa.
Barka
Khadija. To masu wanda muke tattaunawa kuna da jin irin abubuwan da ake dubawa da kuma shawarwarin da ake bawa inda suke da niyyar aure don su fuskanta kafin maganar aure.
Sai kuma magana kamar shi ma gwajin da ya kamata da na ci in so samu ne kake gwaji ko karku gwaji so daya. To ni in zan baka shawara kin je kin yi asibitin gwamnati ki kokari ki samu wani guri da kika yadda da aikin su ko da
fara gwadawa
ki kara gwadawa saboda akwai ya faru ne da yawa ni na gani a asibiti mutum zai ce miki kafin aure nayi gwaji an ce ni AA ne damis jinin mutum na canzawa jini bai taba canzawa amma an samu matsala wurin yin wannan gwajin nan. So shi yasa yana da kyau kai akalla su uku kinga a guda uku dai bani za su yi su baka ƙarya. Dole in ɗaya ya samu matsala kai samu na biyu kaga a'a to me yasa can aka ce min AA nan kuma aka da aka ce AS kai ban yi da ban kika koma na uku kika ƙara gani AS to wannan mai AS din shine mai gaskiya ko kuma kika ƙara gani AA to mai AA nan ne mai gaskiya. To shine shawara da ya kamata.
To Firdausu ke da yake kin shiga daga ciki. Yauwa kuma kin san irin abubuwan da aure yake yauwa da kuma irin ɗan ƙalubalen da kila wani abu ba kai tunanin ma zai biyo baya ba. To amma wani abubuwan yanzu zaki ba matasa masu niyyar shiga daga ciki ɗin shawarwari abubuwan da za su mai da hankali a kai domin ya zama musu kaman tsani don kar a yi wani babban kuskure wanda za a zo ana da nasara ne daga baya.
Na farko ni shawaran da zan bada tun kafin ga aje ga auren. Abin musamman abin da iyaye za su duba sometimes matsalolin da ake samu kafin aure daga wajen iyayenmu ne. dan iyayenmu da suka kai yanzu suna zaune gidan mazajen su hakuri ne. Ko yau yarinya za a kai ta daki za a ce hakuri. Yi hakuri, 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 shi za a tabaka. Mata ga yanzu, yan matan yanzu, wasu za ki gansu sun fi so saurayin da zai zo ya musu ƙarya. Duka zai zo. In last kobo din shi ne abin da yake da shi ne, yanzu zai dauke ta ya fita da ita. Ta gani ga wanda take so, da ta je ta ce mama fa yau fa na samu sabon saurayi. To wasu iyayen namu za ki ji suna cewa a'a, yaya yake da kwai maiƙo maiƙo a jikin shi.
Ba shigan shi ba ya haɗaɗɗe ne mama.
Yawwa ga gemu ga saje ga ma kalan wayar da take rike yake rikewa yanzu. iPhone din nan da ya shigo. To duka sai an nuba baka san yaya arowa ya je ya yi. Ina ya je ya samu baka sani ba, da an tafi an je an yi aure yau gobe jibi. Aure fa an fara samun matsala.
Saboda haka dai abu da ido.
Saboda haka idan nagari ya zo neman ƴaƴa, kan ma yarinya ta ji labari da ya tare ta a hanya. Idan yarinya nan ta samu tarbiya daga gidansu, za ta ce je ka samu iyaye na. In ko da gaske yake yi, za ta ga abin da zai tafi wajen iyayen ta ya sallama. Rayuwar aure hakuri ake.
So kaman dai a yanda dai Firdaus take faɗa, ta ce a yi bincike. Kada kuma a sa kuɗi a tabbatar da cewa ba kawai abin da aka yi kyalkyal banza ne kawai aka maida hankali aka yi ba. Matasa dai kuna sauraron irin shawarwarin da ƴan uwa suke ba da. Sai kuma me za mu ƙara duba abin da ya kamata a ce an fa shiga ciki, an yi magana akai, an maida zuciya akai kafin a shiga tsundun.
To ina ganin muna iya cewa a nan abu na hudu shi ne aƙida. Yana da mahimmanci ma'aurata ya zama sun fahimci aƙidan junansu kafin su yi aure. In muka ce aƙida, za a iya ɗaukar shi ta ɓangare guda biyu. Akwai aƙida wanda ya shafi addini, akwai kuma aƙida wanda ya shafi ɗabi'a na ɗan adam.
Wato kamar ra'ayin
zuciya. Yawwa, kamar ra'ayi. Saboda wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo matsaloli a auratayya, musamman mu da muke gyara. In aka zo za ki fahimci cewa gaba ɗaya mijin yayi dama ne, matan ta yi hagu,
kuma ba mai tattaro
da su ba ya ai ba za. Saboda aqida mugun abu ne. In dai mutun yana da shi a cikin zuciyar shi, yana da wahala ki canza mai daga wannan ra'ayin nashi. Alal misali, akwai wanda sai an yi aure, mata za ta gane cewa miji shi bai yarda da zuwa asibiti ba.
A wannan zamanin,
a wannan zamanin da ake ciki, suna da yawa ba adadi. Akwai wanda bai yarda da wannan ba. To kin ga idan tun farko kafin ayi aure, mace bata sani ba, zai zama damuwa. Maganan abinda ake cewa ban sanya za a ce future da Hausa ba. Irin rayuwanka da kake kallo nan gaba, wata tana da burin karatu, shi mijin a kidan shi baya so matan da ya aura ta yi makaranta. To ita bata san yana da wannan mummuna aqidan ba. Tunda ba a yi zurfafa bincike ba, kawai zai nuna
yana sanya,
ba a ji ra'ayin juna ba, ba a ma yi maganan ba kila. Kawai tana ganin tunda ya san tana ganin yayi ilimi, ai ba zai hana ta yi ilimi ba. To wani yana nan da aqidan shi fa yayi ilimin, amma burin shi yana so ya zauna da jahila. Shi kuma wannan ra'ayin shi kenan. To idan ba wai kun tattauna ba, ba za a gane wanne bane. Kuma wannan yana da kyau mata su bude idansu akan shi sosai, saboda shi yake kawo ciwon zuciya ma ga mata idan an yi aure. Kina tare da mutum kina son shi, amma zaki fahimci baya kaunan ci gaban ki. Ba bai kaunan ci gaban ki bane, ran kake arziki, abinda ke kike so kawai shi bai so. To ai da damuwa, saboda kowane dan adam akwai abinda Allah ya mai a ran shi da yake ba shi farin ciki, yake so. Wata burin tana so ta zama malama, ita tana so ta ga tana koyarwa. Kila ko iya burin iyayenta ne, tana so ita ma ta yi ta cika musu, ko ta zama ma'aikaciyar lafiya kamar irin tun daga ma nurse su sun sani. To da dama namiji zai auri mace tana karatun nurse, sai an je gida ya ce shi bai dace aiki ba, saboda ana yin call night ko
ana aikin dare,
shi bai yarda ba. Yanzu maganan nan da nake faɗa miki, ina da ma dan uwa wanda ana rigima da matan, tace ita bata damu ba yayi aure. Tana nurse
haka
ya aure ta, kafin ya aure ta da bakin shi da baki na yake mun bayani, saboda takwara ta ce yana ma jin dadin mun labarin ta, yake ga mun cewa ai shi yana jin dadin aika karatun nan take yi, saboda za ta taimaki al'umma, saboda shi ustaz ne. Ko ina ya zauna, zancen shi shi kaman bai da mata ne.
Haka
yake faɗa, ta ce ya yi aure. To kinga wannan, saboda ba a yi maganan ba, ita tana ganin ai ya san tana karatu, har yakan kai mata visit makaranta ya gai ai su gaisa ai. To ba ta tunanin zai yi aiki, sai yanzu da aka zo aka yi aure, an yi haihuwa, an haihu, yanzu ya zo ya fara kawo magana. To irin wannan yana da kyau ya zama
a
tattauna, yawa ki gana wani irin aƙida, wani ko an tattauna
ya kuma yarda
zai ce ya yarda, amma a aqidan shi
din bai so
yana
son ji so idan aka yauwa da tazo hannu zai fito to a hankali ne zaki rika gane yaya yake da tsauri in yace bai son abu ko in yana so to koda da wasa ne a kalma ya fada cewa bai so to ki tabbatar da in aka je aka dawo yana nan a bai son koda idan ki ji dadi ya ce eh to zai dawo ya ce a'a saboda haka wannan ne ra'ayin shi so yana da muhimmanci ya zama an duba wannan aqida
akwai matsala da ake samu na aiki mace ta yi karatu ta yi zurfi da sauransu idan ma aikin da yana jibanci taimakon al'umma ne ko raya kasa sai ya ce ba zai yi ba kuma kila sai da aka yarjejeniya za a yi kamar yadda kika faɗa ne kila ya taɓa ba da alaman cewa ba yadda zan ba amma zan miki lambo-lambo sai an shiga ciki so ƴan mata musamman waɗanda ba su riga sun shiga daga ciki suka san sirrin aure ba suke tunanin su ne suka shiga saboda tsabar iya soyayya duk wanda suke ciki ne sai da yawanci ƴan mata gani suke duk wanda take ciki auren ta bai daidai ba
bace
ina samu matsala ba iya bane ko kuma wata ta tafiyar da mijin ba su san iya soyayya suna tunanin ai zan iya tafiyar da shi zan iya juya mishi ra'ayi to sai ke shiga tsundum ƴar uwa sannan zaki gane baki da wayo
haka bane
to saboda haka idan kin riga kin san cewa wanda ba zai bar ki ake kuma ke kina da ra'ayin aikin kuma ba za ki iya hakuri ba to ina ga dai tun farko sai a ce maganin
kar a yi kar a
fara bai yi daidai da misali bukatun ki ba to a ba juna hakuri to yanzu bari mu duba kuma wani sabon salo da ya fito da duk da ya kwana biyu na maganar yadda maza suke cewa mace a raba nauyi na tafiyar da shi wato wannan zara'an da za a ke so a kafa tun fara kafin fara aure zai gaya miki to mayar Allah eh ke ma kina samu albashi ni ma ina samu ni ma na san zafin kuɗi na saboda haka hansan kowa kashi hansan zai bada domin a tafiyar da gida kai wani ma idan ya koshi ya ga wata ya gane cewa kin riga kin shiga ruwan tsindin zai iya ce miki kaso 70 cikin 100 to wai wake auren ne tsakanin miji da mata din girman fahimta ba so a ba ƴan mata shawara su ma samarin su gane illan cewa wa mace cewa ta dauki wani nauyi na aure kafin aure ko kuma ta shiga cikin fagen da ba nata ba dan kowa na san a tsara aka yi abubuwan da mace za ta yi a aure an tsara mata abubuwan da namiji zai yi a cikin gidan aure a matsayin shi na shugaba shi ma an tsara mishi daga lokacin da aka fara kauce wannan hanyoyin to babu yanda za a yi a zauna lafiya ku ba su shawara yan uwa
to gaskiya ni dai ina ganin wannan ba hanya mai bullewa bane duk namijin da ya iya fitowa tun kafin a yi aure ya faɗa wa mace cewa idan an yi aure za a raba ɗawainiya kashi 50-50 ko 70-30 gaskiya ya kamata ta je ta makanta tunani ba wai ba a yi ba ne ko bai kamata ba ne a zamantakewa cuɗe ni in cuɗe ka ne amma wanda zai iya faɗa miki tun ba a aure ki ba ya kamata ki gane cewa wannan ba ma namijin aure ba ne saboda menene tun a yanzu ya nuna ba zai iya kulawa da ke ba shi kulawa abinda muka sani babba ke kulawa da ƙarami idan ƙarami ya gina akan kulawan babba shi kuma nan gaba sai ya taimaki babba amma duk lokacin da babba ya zo ya zama shi yake so ƙarami ya kula da shi to ya dauko bangaren abin da zamu iya kallon shi a fuskan zalunci to
duk
namiji an samu rauni so kuma daga lokacin da namiji ya nuna ma mace za a yi haka ya kamata mace ta koma gida ta sanar da iyayenta domin su bata shawara ne ya kamata ta yi ko ta zo wuraren irin mu masu bada shawarwari don kar ta sa kanta a rayuwar da ba za ta iya ba don aure da yawa ya lalace akan haka
ba na rana ɗaya bane ko na shekara
ba na rana ɗaya bane kwarai da gaske kuma wannan aure musamman muna arewaci ana bi ne akan yanda addini ya tsara a addini namiji shi yake ciyar da mace sai idan ita ce ta ce ta dauke mai abinda shari'a ya nuna mana kina amma ba shi ya ce ya raba wani kaso ba ko ya tilasta ta dole sai ta yi to daga lokacin da namiji ya faɗa ma mace ya kamata makanta karatun da nazu duk wani soyayya da ke diba ta ya kamata dawo ta daidaita sahunta ta gane me take ciki
to ana so ma a biyayya yanda ya kamata kowa ya dauki wannan din shi na ganin sai shi namijin ya jajirce ya zama shine namijin a gida
sosai
ita kuma a bacci da dawainiyar cikin gida
sosai ko babu yanda za a yi ka zo ka gaya min cewar za mu kasa 50-50 sannan kuma ka zo ka ce zaka bani umarni ka ce kana tunanin cewar zan bi ai ba zai yi haka ba amma idan na gane cewar eh na fi ka karfi a matsayina na mata kuma ina da bukata ƴaƴana na da bukata zan iya shiga ciki amma ba kai ka bude baki ka gaya mu a'a gashi ba
ya kamata
a yauwa tare muke ci duka wani za a taimaka gaba ɗaya a tsirata a gudu tare a tsirata mata da yawa ba zan boye miki ba suna zuwa asibiti da larurori da yawa sai kika zaunar da mace kika fara ce mata ke ko da kankanin shekarun ki me ya faru ya kika bari haka sai kika kawai ta fara miki kuka ta ce ushe ma a ita gwara mata mutu
kware ke mutu to ne ya faru
cikin ciwon damuwa
ta shiga cikin ciwon damuwa depression ba ƙarya bane fa wallahi mata suna nan da yawa in kina da lokaci wata rana ki gwada zuwa asibitin mahaukata ana kiran shi asibitin mahaukata ne ba wai mahaukata masu
amma asibitin da yake wani wani kawai
ba asibitin da wani saboda ko ciwon kai yayi tsanani aka duba ki asibitoci yake ci yake cinyo ana tura ki can idan kika ji zaki ga mace ne ga ta nan cikakkiyar mace tana aiki tana komai in kika ganta ma sai ki kalla ki ce ikon Allah me ya kawo ta fiki komai da komai amma sa ta samu wannan ciwon depression din wai sa mata namiji saboda damuwoyi da abubuwa kuma tunanin da suke abin da yasa wasu ba za su iya quitting ba su iya fita daga auren ba ka a ce auren ta kashe auren ta ke san yan uwa eh ga kuma yaya kin kashe auren ki to kin dawo wa kika dawo mawa ina zaki aje in ma kin fita kina tunanin ya zaki so sai ki hakuri da duk wani cin kashi da zai miki da duk wasu dokoki da zai miki da duk wani abu kina hakuri zuciyanki baya sofa kina yi zuciyanki na tabuwa kina yi yana tabuwa kina kokolwa na tabuwa ga baki ɗaya kafin ki sani sai abubuwa da yawa sai kiga an kawo mace rangaranga wata an kawo ta ma bata san inda take ba
to yan ajiye kuna saurare an ce dai a dinga latsawa kafin a tsulmiya a dinga jin zurfin rijiyar da zurfin ruwan rijin kogin kafin mutum ya dirmiya saboda in ba an shiga fa ba lalle ne a fito a daidai ba Allah kuma ya yi zabi na gari ya sa kuma waɗanda suke ciki ya ba su zaman lafiya
jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe kafin mu karkarar shirin namu bari mu leka filin kwalamar mu tare da wakilin mu a Ghana Hawwa Abdulkarim Young Pioneer da bakuwa da ta gayyato mana a filin kwalamar namu
assalamu alaikum mai sauraron mu a shirin mu na kwalama yau za mu tattauna da malama Sumayya Tahir. Assalamu alaikum malama Sumayya.
Wa alaikum assalam. Aja yau mun tuwo da miyan ayayo.
Tuwo da miyan ayayo.
Aja Hawa. To farko dai in zaki tuwo da miyan ayayo. In zaki tuwo kin ne garin masara da kwakwante inda muluka muka san na tuwon kenan. She ki samu in ayayon kuma ne she ki samu ayayon ki kananan kifi da wadawa da tomatoes dankuwa da kayan spices in ki dai inda kike ne. Kin ya ki yi shi kin yi farko kin yi stew nan daban she ki miyan kuma daban.
Ya ake yi. wani abu za a fara ɗauka shi soyayyen ayoyo flo kamar yadda muka sani daban yake da flon da ake cin shinkafa
eh aka nan noni flon nan no flon da ake cin shinkafa shi noni zaka yi na ayoyo kuma wasu dai na use manja su yi da shi na ayoyo wasu kuma na use fried talk su yi da shi sai sa processing dai aka nan noni yanda ake yin stew
to ya ake yin stew
farko kin dibiya so banki kan wuta shi kisa albasan da kika yayyanka cikin mai mai jani fryto ne shi kisa albasan kika sa albasan ki kina son kin sa momoni kina son ba ki sawa
kifi ne ware
eh aka shi yake kiran momoni aha kisa in kika sa wasu in kina son ba ki son optional shi kisa kika sa shi ki kawo in albasan yayi dan taushi kadan shi kisa yankin amogi na ruwa tomatoes na ruwan kenan shi ki bar shi yi taushi kadan ki kawo tankon ki pakwisto tankon gari
fresh
tomatoes yeah shi ki sa shi ki kawo tankon ki pakwisto da kina so ki sa tankon gari kuma an bai miki ba shi ki kawo tomatoes amo kunku na kunku na gwangwani kenan kunku shi ki sa san ki ka sa shi ki musa shi dan for one minute kadan shi ki kawo kayan spices ki kin need abinga kakado ne ko garlic inda kina son shi ki don ba ko kake son shi cikin stew ba san kina son shi ki sa
kakado da garlic ne ki kara
abinci ya ba shi taste ya ba shi nice taste the nice flavor kuma ma abincin isa shi ki sa mishi shi ki kawo kayan kifi ne zaki use upoku ne ko dai abinga lokacin kin tun soya shi sannan ki sa kina son shi ki sa nama ne kintun soya kintun zabke naman kin zabke kin soya shi ki juya cikin ki motsa shi shi ki bar shi yayi dan wani minti kadan ki rufe kai
kamar adadin
minti na bakwai yayi kai minti goma ki rufe kai ki bar shi ki kuma motsa to kami haka stew yayi ready ayoyon kuma yanda ake yi shi kowa dai da yanda yake yi ayoyon shi farko kin jirka soba ki sa mishi ruwa cikin ruwa kadan ba ruwa da yawa ba kin sa ruwa kadan shi ki kawo kanwan nan kin tun jika shi saboda kika sa shi haka nan wani kanwa na na kai kasa cikin sa kin jika in kika jikan nan ruwan nan shi ki sa kadan cikin ruwan ayoyon da kika jirka yana bar yayi yauki kuma yana bar ayoyo yayi yauki bai sakewa sai ruwan yayi zafi ko yayi tabasa shi ki wanke ayoyon ki lokacin kin tun gyara ayoyon kin wanke shi ki sa cikin ruwan shi da da shi sai yi dafa yayi soft kin taba ki ga yayi taushi sai yi taushi na to ayoyon ya nuna kenan shi ki sauki ayoyon ki ajiye sanyi kadan shi ki dibiya ruwan wasu dai na gama ruwan kananan kifi da dawadawa gaba da su sa mishi magi bayan sun jirka ayoyon wasu na gama haka nan suna gama kananan kifi da magi duka cikin ayoyon gaba da yayi su suka sauke sanyi shi a caccaka ko kina da blender shi ki use blender wasu kuma na yin shi bayan kin dibiya ruwan ayoyon kinsa ayoyo kinsa kanwa shi ki sauki ni yayi sanyi shi ki dibiya sabon ruwa kadan ki sa kananan kifi da magi da dawadawa shi kuma ki shi separate sa bayan kin caccaka ayoyo
wato wancan da kika sauki kika ajiye yayi sanyi wanga kuma daban wannan daban
kuma daban shine wanda zaki jirka ruwa kadan ki sa mishi kananan kifi da dawadawa da magi da gishiri ki sa cikin sheki bari yayi tabasa san yayi tabasa na sheki sauke to lokacin kin tun blend ayoyon ki ko kin caccaka ayoyon kun san da yanzu da ana use mostly blender ba kaman da ba haka nan ne sa sheki blend shi blend kuma zaki blend kake blend shi ki dibi hannun ki ya wuce too much kin dibi hannun ki yayi abin ga so guda so yayi okay an baka ba kika dibi hannun ki yayi over yayi saura kai machine yayi over yayi kaman kuka baki samu shi yanda ayoyo yake shi sakin dibi hannun ki yayi abin ga so guda shi ki cira hannun ki to kika kare shi ki mix ki doki ruwan kananan kifi ne ki juye cikin ayoyon shi ki mix shi ki dibi ya shi dan abin ga kadan dan tabasa kadan ba tabasa too much ba ya sunke aha ya yanke yaukin shi ayoyon kuma yayi ready kenan
da wani abu ake cin sa tuwon kadai za ya ci shi ko wani abu daban da ake cin
miya ayoyo kiye ki ci shi da tuwo wasu kuma ko ebangama kiye ki ci da miya ayoyo ko banku kiye ki ci da miya ayoyo
mace bankarin kubewa bushashe. A nan Ghana mafi yawancin mutanenmu na tudu arewacin Ghana sun fi son kubewa bushashe. Wani abu ya kamata mutum ya nema domin ya yi wannan kubewa bushashe?
To, za ka yi kubewa bushashe. Process nan shi ne ki need kubewa bushashe. Ki need kananan kifi dawa-dawa. Kubewa bushashe nan kuma ki ya ki yi shi ki mix da flour ko ki yi shi separate. Kubewa bushashe separate, flour nan kuma separate. Sa kowa da yanda yake so shi. Duka dai kubewa bushashe nan nan.
Sai ki ji wasu na cewa kamar ni ina son farin kubewa, ba na son kubewan tudu, ina son kubewan gari kaza. Akwai su daban-daban.
Akwai farin kubewa da kaman bakin kubewa, domin wurin dafawa ma kika dafa kin gan kaman tun wurin sarwa kika fadi kina son kubewa fari an baki. Baki kuma yana nan. Sai kika dafa kin gan ma difference shi. Fari ne kika dafa idon shi kuma na da aski fine, bakin kuma na nan.
To yanzu ya ake ana yin shi da nama, kifi ko da wani abu?
Ana yin shi da nama ko kifi, abinda dai kike son duka. Kifi, nama, duka kinya kisa cikin.
Ki nuna mana yanzu yadda za mu yi wannan miyan kubewa bushashe.
Farko dai za ki kubewa bushashe. Kin yi stew ki different. Kika yi stew. Farko stew kin need amo fresh tomatoes. Kin need bakwishto ko tankwan gari ne. Ko tin tomatoes, kifin ki da naman ki da za ki use. Fresh fish ne, soyayye ne, opokun ki dai kin need wadannan duka. Mayin ki. Shi ma kinya ki use, in kina son mai ja ko fried up kinya ki use for stew kenan. Esa kubewa bushashe kuma kin need kubewa bushashe kananan kifi da dawa-dawa. Farko stew nan za ki stew kin dibiya silver ki ya yi zafi, ki juye mai ki na za ki use, ki kawo mai ja kike son ki use da shi, kin sa mishi mamoni wannan kifin. Kifi mai warin shi ake kiran mamoni, kin sa mishi dan kadan in yayi zafi, shi kawo albasan ki aka nan ne aka nan yana gyara muni mai yasa an kika sa shi, ki kawo albasan ki na kika yayyanka, ki sa albasan in yayi dan taushi, ki kawo fresh tomatoes na kika yanka, ki sa mishi, ki dan musa kadan zuwa wani minti 2-3, shi ki kawo bakwaiston ki, ki sa, ki kawo tin tomatoes ki amu na konko, ki sa, shi ki musa, ki dan rufe shi kadan, shi ki kuma kawo opokun ki in kin soya ne ko baki soya ba, kin ya kisa nama kuma kin zabke shi da kayan spices singa, kisa duka. To shi ki musa, kika musa shi ki bari yayi one minti kaman 10 dai ko 5, shi ki rufe ki bari yayi one minti 5 ko 10. To in kika bude ki musa kuma kamiya ka stew ki yayi ready kenan. Sai shi mu zo wurin kubewa bushashe, shi ma kin dibiya ruwa dan kadan ko yanda kike son yawan miyan ki, ki dibiya ruwa kika sa ruwa, shi kuma ka kin sa mishi dan kanwa kadan cikin ruwan saboda yauki. Sai kika sa ruwan yayi zafi, shi ki kawo kayan kananan kifin ki, kananan kifi da dawa-dawa ki sa mishi, ki kawo dan magin ki kuma ki sa magi ko da kadan ma ne yayi, domin ruwan kubewa bushashen ba wani da yawa ba, ki dai sa dai kadan adadin dai yanda miyan zaki yi shi dai. Bayan kin sa yayi tabasa, ki kawo ruwan ki ki juye yayi tabasa, shi ki sa kubewa bushashe, kika sa kubewa bushashe ki bar shi wani minti.
Ya ki sa kubewa bushashe
ki rika
lokacin da
ruwan ke tabasa, shi kina sa kubewa bushashe, shi kina musawa, domin kika bar shi kina sa baki musawa yayi sa kina sawa, shi kina musawa aka zaki har yanda za yi kare jiya aka nan ne. Sa kika kare, kika ga yayi miki thickness, shi yayi miki, shi ki bar sauran, ki bar shi yayi tabasa kadan, yayi tabasa shi ki dandana ki duba taushin shi yayi miki. To bayan haka nan yayi tabasa kadan, shi ma kawai yayi tabasa da yawan ba ka ba ya sunke. Isa yayi tabasa kadan yayi miyan yayi ready kenan. Okay, shi ki sauke kan wuta, ka ki bar shi kan wuta.
jama'a, da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aikina da ta taya ni gabatarwa Amina Bahara Auna, da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa, wato Julie Leathers Gresham, da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. Malalaci yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari.